mako daga muassasat nurul haq mai gabatarwa malam tijjani isma'ila khalifa
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd yan uwana muslimi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau juma'a biyu ga watan muharram hijira 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan august shekara ta 2020 maudu'in mu a wannan rana shine matsayin biyayyar malamai a musulunci hakika musulunci ya nuna malamai sune waɗanda suka gaji ilimin annabawa dan haka tafalsul yake daga annabawa suka tafi wannan ilimin har ya zo zuwa gare mu dan haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune suka fara tafan ilimi daga bakin sa na alqur'ani da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa da halayen sa wanda kuduwa ne a gare mu mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to malamai sune suke tafi wannan ilimin al'umma sai ba wato idan wannan al'umma suka karba su ba wannan al'umma generation din malamai su suke karbo wannan har zuwa gare mu da kuma ijtihada din su da kokarin su da fahimtar su na daidai da zamanin su a kowanne lokaci har zuwa gare mu mu koma biya ba mu koma da lamarin mu zuwa gare su mu tambaye su abin da yake na addini kamar yadda bai halatta mutum ya aikata wani abu ba to sai ya san me hukuncin Allah a cikin wannan abin to malamai sune urul amri na wannan babi na ilimin addini to ba a koma gare su wajibi ne a koma gare su a kuma yin su biyayya cikin abinda aka sani na addini to a musu biyayya cikin abinda suka faɗa amma musulunci tare da cewa ya ce akwai malaman nan kuma za a yi musu biyayya to amma kuma ya hana mu mu yi makauniyar biyayya adda'atul amya biyayya makauniya a shugabanci ko a ilimi to ba ta a cikin addinin musulunci wannan wajibi ne a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin wani hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki wata jama'a je su yaki a wani waje ya faka wani sahabi shine jagoran su manzo Allah ya ce maka biyayya suka dinga masa biyayya yaba mana wato ya umarce su wato da abubuwa da yawa masu ban mamaki hadisin ya dan tsaho a ƙarshe yasa aka hura wuta da daddare yace musu ya umarce ku shiga za su ba umarce ku shiga wannan wuta suka ce ya ba mu shiga ce abba manzo Allah ya ce ku bi ni ba to anan dai suka saka dama suna ta ja in ja ba ku shiga ko ba ku shiga ba a ƙarshe dai wasu daga cikin suka ce to ai mun gudu ne daga wuta muka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gudun kan mu shiga wuta ne ya baka bo kace mana mu shiga cikin wuta da aka dawo gida kifa tana da tsawo a gaya manzo Allah ya ce da sun shiga wannan wutar to da har abada sun tafi kenan har wutar jahannama ai innama da'atu bil ma'ruf manzo Allah ya ce biyayya a cikin abinda aka sani ne ashe kowane mutum ko shugaba ko malamin addini ba a bin shi a cikin abinda aka sani yana da iyaka abinda aka sani na addini sannan Allah ta'ala ya ba wa mutum hankali ya yi amfani da hankalinsa cikin mayyabe abin da yake mai kyau da mara kyau su lalle ne ya duba ya gani cikin abin da aka sani na addini da akhlaq na musulunci a nan ne ba a yi biyayya ga kowane irin mutum ne da haka ba a yi biyayya a cikin komai ba ba a yi biyayya a cikin wannan ba hadisai da yawa sun zo a cikin irin wannan ma'anar to ba za a yi la da'ata li makhluqin fi ma'atil khaliq babu biyayya ga abokin halitta a cikin saqawa mahalicci da haka akwai haddi a na biyayya shi yasa wannan abin sananne ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya yi umarni amar biyayya to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna muraja'a su koma su tambaye shi wani abu da ya faɗa a da yanzu kuma ya faɗa su to ya abin yake suna zuwa su tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu kuma suna iya bambance lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ijtihadi nasa na kansa da kuma lokacin da yake a tabligh yake Allah ne ya saukar da wannan abin wanda yake wannan akwai shi a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faru a cikin sira a yakin badar sahabi Ubab bin Munzir ya tambayi manzo Allah yake da kace mu bauna a nan gum mi sansani a nan gum a filin yaki nan gum wannan daga Allah ne ko ra'ayinka ne yace ba daga Allah bane ra'ayina ne dabarar yaki ne sai man wannan sahabi sun ba to nan ba dabarar yaki bace ba mu canja mu koma mu je mu tsaya a hindin ruwa mu tara ruwa muna shan ruwa ba ka sha yayin fada abubuwa manzo Allah ya tafi shawara yaje a koma a wannan gurin kuma aka ci nasara to wannan ya nuna cewa ashe har manzo Allah sabbi suna gane suna shawara da shi suna ba shi shawara kuma yana neman shawara ku ba cikin komai kawai dan annabi ya ce a ba abi ba dan haka akwai inda yake wato suna iya tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matsaloli da yawa a irin wayannan shi da famu ga wannan tarbiya ta tabbata a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu lokacin da ya zama khalifa to abin da ya fara faɗa aka bashi khalifancin manzo Allah ta ya kubini idan na bi Allah idan na saba ku daidaita ni a'iuni ma'atullah wa in asaitu fa qawwimuni kubini idan na bi Allah in na saba ku daidaita ni sayyidina Umar ya zara ta kubin fice to ba mu daidaita kuna ta kubi wannan ya nuna ashe ba za a yi makauniyar biyayya ma to haka shi ma sayyidina Abu Umar da ya zama khalifa shi ma wata rana haka ta faɗa a cikin masallaci yace mutane ya kuke gani in na karkata izuwa ga duniya na karkatar da kaina na karkata izuwa ga duniya na bar a manhajin manzon Allah yake nufi kenan aka yi shiru a cikin masallaci ana bin tsoron sayyidina Umar sayyidina Salman al-Farisi ya zana ta kubi Allah ya dace shi yace mun ma sai mu karkata ta kubi mu kanka haka sayyidina Umar yace alhamdulillah yau a cikin talakawan Umar mabiya Umar akwai wanda idan ya kauce za su gyara shi wannan duka yana nuna mana ashe ba za a bi mutum a cikin kowane abu ba dan haka ga yadda sahabbai suka nuna sannan sayyidina Umar akwai lokacin da yana khalifa yace aka ce sadaki yayi tsada na mata na aure yayi tsada sayyidina Umar yace ya rage sadaki ya faɗi wannan wata mata ta ce ya baka gaya mana wannan zancen Allah ta'ala ya ce wa'ataytum idahunna qintaran idan ba ku aure ku ba wa ɗayan ku ba ku wato jinga qintari yanki na dinare na kudi sannan ka ce mana ba za a ba mu dinare ba ba za a ba mu kudi da yawa ba da haka sai an ba mu sadakin mai yawa sayyidina Umar ya ji wannan aya ya ce ahda Umar wa asabat imra'atu yace sayyidina Umar yayi kuskure wannan matar ta yi dai ta ba shi hujjar alqur'ani kaga a matsayin fa na khalifa sahabin manzon Allah da rayi da manzon Allah ya fita kuma ilimi ai kaga sai ya ce a ni na fita sani abinda nake shi ne akan daidai amma ya tabbatar da kuskuren sa da kuma dacewar wannan mata to haka yake a cikin sahabbai shi sa ba mu ga hatta fatoyin sahabbai kansu akwai sabani a cikin su a cikin malaman su da sauran su wannan yana nuna yanci na fahimta da kuma sabani a cikin su da cewa ba makauni yadda ake yi a cikin kowace matsala ba suna muraja'a junansu akan matsaloli da yawa dan haka ba biyayya ake makauniya ba wannan yana cewa ashe ba za a yi wa malamai makauniyar biyayya cikin kowane abu ba a'a ba a yi musu biyayya cikin abin da yake ma'ruf abin da yasa na dauki wannan matsala a yanzu shine wani zamani muke shiga sabari ana tasowa ana ganin kamar a'a ni malam wani dan bangare na ne dan haka duk abin da ya daidai ne malam wani dan aqidan mu ne duk abin da ya daidai ne malam wani dan dariƙan mu ne dan mazhaban mu ne dan haka dole in bi shi a cikin kowane abu to wannan abin ya sabawa tafarkin addinin musulunci babu wanda yace kai wa malaminka ko shehinka ko ma wane ne ka masa makauniyar biyayya zaka bi shi ne a cikin abin da aka sani ba kai ta'assubanci ba ai in dai daga bangaren ka za matsala ta fito to dole ne in bi in daga bangare ka ba take to ba zan bi ba ai kuwana ne ina da malami na wannan ba abu ne wanda yake mai kyau ba kuma ba manhajin musulunci bane haka da kuma mutun ya bi mutun malami kawai ya bi shi ai in dai malam wani ne sai na bi shi ai duk abin da ya fada daidai ne wannan kuskure ne Allah ta'ala ya baka hankali da hankalin nan baka yi amfani ka auna abubuwa ka gane su dan haka ba za ka mutum a cikin abin da ya sabawa wanda yake na addinin musulunci ba wannan kuskure ne babba kuma wannan abin yanzu yake ƙara samu shigowa a cikin mu domin da ai baka ga ma yanzu ya kamata a ce mun waye duniya ta bude ilimi yayi yawa ma'ana an samu ma'lumat da yawa a duniya ya kamata a ce yanzu ne wannan abin yayi sauki amma yanzu musamman a ƙasar mu Najeriya ana ƙasar Hausa ana ƙara dawo mana da wannan makauniyar biyayya to babu wanda aka ce abin cikin abinda yake ba abinda aka sani na addinin musulunci ba a dan bangare ka bani wannan ya dawo gaba da wato ta'assubancin malami da ta'assubancin mazhaba da ta'assubancin aqida da ta'assubancin dariqa duk wannan abin a cikin ka muke a bangare daya ma bangaren wani wannan ya kamata mu canja wannan tabi'a ba musulunci bane ba kuma biyayya makauniya Allah bai tsora mana ita ba domin ai abin da annabawa suka bi suka yaki da shi kenan abinda kafirai suke cewa inna wajadna aba'ana ko kuma mu ga abinda muke akai muna bin iyayenmu ko muna bin malamanmu ko muna dukka su ga ga gaskiya ai mu ga akan abinda muka tashi akai a'a lallai ana bin gaskiya ko ni ayin dan bangare ka bani musamman yanzu ta asubancin bangaranci yana taimaka mana cikin gina tunanin samari akan wannan kuma wasu malaman suna jin dadin hakan su bautar da tunanin mutane dan su bi su akan rashin sani su dora al'umma akan wannan wanda Allah ta'ala sun sani Allah ta'ala bai tambaye su akan irin wannan abin su dora mabiya akan abin da yake ba gaskiya ba hatta musamman wannan matsala akwai ta a cikin ƴan dariqa dan an ce ana biyayya ga shehi sai a ba wa mutum dama a bi shi cikin kowane abu wannan kuskure ne ba haka sufanci yake ba sufanci tabbas akwai alaka mai zurfi tsakanin a muridi ko dalibi da malami saboda kusanci ne da ya wuce na rubutu da karatu na koyar rubutu da karatu ilimi kawai instruction a'a akwai training a cikin na dabi'a na hali nan kokarin dora shi akan tafarki da zai gyara zuciya sai sadu ga Allah da haka za ka samu akwai alaka mai zurfi to amma ba a ce ka bi mutum cikin san zuciyarsa ba da yawa yanzu shehunai na ƙarya sun fito da mutane suna danna dora kansu akan cewa su shehunne ne suna ɗiba yara akan waɗannan abubuwan ko kuma mutanen da ba cancanta su jagoranci mutane ba su jagoranci mutane dole a bisu bisa jahilci ba za su baka addini ba ba za su baka duniya ba ka je ka danna kansu a ƙarƙashinsu to Allah bai tambaye ka akan wannan su ma Allah bai tambaye su akan sun danne mutane akan wannan da haka biyayya ake ta gaskiya duk malamin da ba baka iya mata tambaya akan abin da yake ba to wallahi kar ka bi shi dan ana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambayar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambayar shehunai da malamai shehu Tijjani da Sidda Bukari Jilani da shehu Ibrahim da shehu Man Nasir Kabara duk ana musu tambaya su ba da amsa akan manhajin da suke akai kowane malami haka ake amma duk malamin da zai saka kai mabiyayya cikin rashin gaskiya cikin sada wa Allah to wannan fa ya halakar da kai kuma idan ka bi shi ka halaka baka da hujja abun Allah domin addinin musulunci ga yadda yake ba a biyayya shi yasa shehu Tijjani a dariƙa Tijjaniya yace idan kun ji an ce na ce wani abu to ku auna shi da ma'auni na shari'a ma'ana yanzu ba magana ni shehu Tijjani bace ba magana ce in ma na faɗa ku auna in an ce na ce ku auna da shari'a ashe akwai madogara kenan wacce ake koya ma ake kuma mata haka Imam Malik ya faɗa haka Imam Shafi duk haka ba wani mutum da ba a maida mabancan sa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abubuwa na malamai ba fahimta ne daidai da zamanin su da lokacin su da abinda Allah ta'ala ya hore musu dan haka biyayya makauniya babu ita a cikin addinin musulunci babu ita a cikin sufanci babu ita a cikin dariƙar Tijjaniya da yawa wannan abin yanzu yayi yawa mutane ana bin mutum bisa jahilci ya dora mutane yana halakar da yara ƙanana ko kuma ba ma halakar wa yake ba ne ana mabiyayya ba zai amfanar da mutane a addini ba kawai a je a taru a gaban sa shi ba zai amfanar ba a addini ba da lahira bai da akhlaq ma wani amma haka za a mabiyayya wannan ba addinin musulunci bane da yawa har wani ma yana ganin wai ai sai ka je ai wane ne waccan magana ai wane ne littafi gaba ne faɗa ai wane ne faɗa dole abi ba inda aka ce dole abi mu abinda malaman mu suka koya mana alhamdulillah kullun cikin tambayar su muke wallahi alhamdulillah malamin da na taso a ƙarƙashin sa babban malamin na kullun cikin yi mata tambaya nake kuma ba na ma biyayya makauniya kuma in yi raja'a su akan duk abin da ya faɗa dan me fa aka ce ka ba ya abu ka ba yake wannan shine addini haka aka sani amma kawai a je abin mutum a biyayya makauniya wallahi babu ta cikin addinin musulunci kuma ba ta jawo musulunci ci gaba wannan shi yake ƙara mana ta'assubanci cewa ai ni malam wani nake bi lalle ya kamata tamayidat kitabu wa yabu dukkan mu mu gane cewa ba faka ake ba mu yi karatu mu yi ilimi kana da ɗancin tunani Allah ta'ala ya faɗa ba su ɗaya ba su biyu ba yana talantin mu da mu tashi mu amfani da hankali cikin fahimtar alqur'ani da fahimtar wato ayoyin Allah madaukakin sarki mu amfani cikin bambance abin da yake mai kyau da kuma abin da a yake mara kyau shi yasa Allah ta'ala ya ba mu wannan hankalin ya mana wannan baiwar dan haka mutum zai tura kansa akwai wa'anda suke jin daɗin wannan abubuwan mutane su nika ba biyayya makauniya ba za ka koya musu ilimi ba ba za ka nuna musu Allah ba ai ta ma biyayya to wannan fa nau'i ne na bauta ka bautar da tunanin mutane kawai su bi ka wannan kuskure ne ba haka addinin musulunci yake ba addinin musulunci addini na ƴancin tunani addini wanda yake bayyananne ya ce a girma malamai ya ce a biya da malamai amma bisa iyakan yana da iyaka kamar yadda muka gani a cikin hadisan manzon Allah da kuma tasarrufin sahabbai abinda suka tafi a kansa da dukkan tasarrufin malamai ma na fiqhu da komai a haka ake ba wata magana da ba a ce wannan ita ce kat dan babancan Allah bane babancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba Allah ta'ala ya ganar da mu Allah ta'ala ya hada kanmu Allah ya rage mana zafin ta'assubanci da wannan kabilanci da muke bi na bin aqidunmu da malamanmu da sauransu domin wannan abin da yake kara a kai mu kenan da alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya mana bukatunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Ismail Khalifa.